Shirin Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata 20 ga watan Satumba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasar sa ta daidaita al'amura a yankin Kharkiv dake arewa maso gabashin kasar bayan sun kori sojojin Russia a wani sabon mai martani. Kani ya kira ga kasashen duniya da su gaggauta tura wa Ukraine taimako. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba Amurkin na Mark Verage na kan hanyarsa ta komawa gida daga Afghanistan bayan shafe watanni 31 da kungiyar Taliban ta yi garkuwa da shi. Kana jami'ai a kasar Uganda kuma sun tabbatar da bullar cutar Ebola mai saurin kisa.
To Allah ya kiyaye. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne shugabannin kasashen duniya za su fara gabatar da jawabi a babban taron Majalisar Dinkin Duniya na wannan shekarar, inda ake sa ran za su tabo batutuwa da yawa, ciki har da mamayar da Russia ke yi a Ukraine. Bayan haka za ku ji abin da wasu mazauna yankin Shinkafa a jihar Zamfara ke cewa game da farmaki ta sama da sojojin Najeriya ke ci gaba da kaiwa akan sansanonin yan bindiga a yankin.
Abin da yake faruwa hanyar Shinkafa ita ce hanya mafi sauki wadda idan su ɗan ta'adda sun ka gabatar da miyagun ayyukan su, to hankalin kowa zai tashi. To wannan hanyoyi su dai ne jiya kuma a gen su waɗannan barayi sun ka rinka hitowa, kuma gaskiya masha Allahu jami'an tsaro suna kokari.
To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Katsina ta ware kimanin naira biliyan 1.5 don samar da makamai na zamani ga rundunar tsaro ta farin kaya ta da jihar ta Horas. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa tana daidaita al'amura a yankin Kharkiv dake arewa maso gabashin kasar bayan sun kori sojojin Russia a wani samamin martani. Kani ya yi kira ga kasashen duniya da su gaggauta tura wa Ukraine taimako. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na daren jiya Litinin cewa a daidai wannan gaba, yadda abubuwa ke aukuwa cikin gaggawa yana da muhimmanci. Yana mai cewa saurin yantar da yankuna da tafiyar da sojojinmu ke yi da saurin maido da rayuwa ta yau da kullum a yankin da aka kwato da kuma saurin goyon bayan abokan hulɗarmu. Muna magana ne da gaske, saurin bada taimako ga Ukraine ya dace da saurin yunkurinmu. Prime Minister Britannia Liz Truss ta faɗa a cikin wata sanarwa a jiya Talata cewa a shekara mai zuwa Birtaniya za ta bada taimakon da zai yi daidai da dalar Amurka biliyan 2.6 ko kuma fiye da haka ga kasar Ukraine a wata niyyar da ta dauka a shekarar 2022. An shirya Zelensky zai yi jawabi ga taron Majalisar Dinkin Duniya a ranar Laraba a wani sako da aka riga aka dauka ta bidiyo. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba Amurkin nan Mark Farage yana kan hanyarsa ta komawa gida bayan shafe watanni 31 da kungiyar Taliban ta yi garkuwa da shi. A jiya Litinin ne kungiyar Taliban ta sake Mark Farage ba Amurka ɗaya tilo da ya rage a kasar Afghanistan a wata musaya da wani kasar gumin mai safarar miyagun kwayoyi kuma ɗan kungiyar Taliban Bashir Nurzai, wanda aka masa ɗaurin rai da rai a wani gidan yarin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gode wa duk wanda ke da hannu wajen ganin an sake shi. Ya kara da cewa babu wani abu mai muhimmanci da ya wuce kawo Amurkawa da ake tsare da su ba bisa ka'ida ba. An kama Nurzai, wanda aka fi sani da Haj Bashir, a birnin New York a shekarar 2005, kuma daga baya aka tuhume shi da laifin safarar miliyoyin daloli na tabar heroin zuwa Amurka. Rahotanni dai sun ce ɗan kungiyar Taliban ya taimaka wajen samar da kuɗaɗe da kuma bawa masu tayar da ƙayan bayar damar samun kuɗaɗen shiga daga safarar tabar heroin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'ai a kasar Uganda sun tabbatar da bullar cutar Ebola mai saurin kisa. Ma'aikatar lafiyar kasar ta ce wani matashi ya mutu sakamakon kamuwa da cutar a tsakiyar Uganda a jiya Litinin. Haka zalika wasu mutane shida a cikin danginsa da suka mutu a farkon wannan wata ana zargin suna dauke da cutar Ebola. Gwamnati ta aike da tawagar gaggawa zuwa yankin domin gudanar da bincike. Jami'an lafiyar na Uganda sun ce an gano abin da ake zargi da cutar Ebola ne a ranar Asabar a wani kauye da ke gundumar Mubindi da ke tsakiyar kasar.
To madalla, kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. A yau Talata 20 ga watan Satumba ne shugabannin kasashe za su fara gabatar da jawabai a babban taron Majalisar Dinkin Duniya na bana a birnin New York. Wannan shine karan farko da shugabannin za su haɗu ido da ido don gudanar da taron bayan da aka samu saukin annobar coronavirus. Batun tasirin yakin Russia da Ukraine akan kasashen duniya na daga cikin batutuwan da ake sa ran shugaban za su tattauna a kai. Abokin aikin mu Sarfi Lahashin Gumel da ke birnin New York din yanzu haka yayi min karin haske akan abin da ke wakana.
To Maryam, a yau ne za a buɗe wannan babban zauri na shugabannin kasashen duniya, wato babban taro na Majalisar Dinkin Duniya da ake ji shekara. To kamar yadda kika sani Maryam, wannan shine karin farko da shugabanni za su haɗu tun shekaru uku kenan dalili ko saboda cutar coronavirus ba su zo da kansa ba. To yanzu wannan karin shine karo na farko da za su zo su yi jawabansu, su tattauna batutuwa da dama abinda abubuwan da ya kamata a yi.
Me za a maida hankali a kan shi a yau?
To kin san dai cewar yanzu duniya tana fuskantar wani abu ba a daɗe da fitowa daga matsalar corona ba, yanzu kuma ga matsalar yakin da Rasha ke yi a Ukraine. To kasashen yamma na san su ga cewar kananan kasashe ko kuma na ce kasashe masu tasowa sun goya musu baya domin su yi Allah wani da Rasha ta janye wannan yaƙi da take a Ukraine don a samar da hanyoyi a ci gaba da samar da kayayyaki a duniya saboda tsadar kayayyaki da hawan farashi da rashin abubuwa da ake fama da su. To abin da ake ganin kenan zai mai da hankali taron.
Suwa za su yi jawabi a taron yau?
Ba yau ya kamata a ce wato shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabi, to amma saboda dalilin da ya je London Jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu margayya, to sai aka daura shi sai gobe zai yi, wanda a goben bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wanda shi zai fara yin jawabi a nan gobe, to zai biyo baya.
To ya yanayin tsaro yake a birnin New York?
To kamar dai inda aka san cewa shugabannin kasashe musamman na kasashen duniya sun taru a birnin New York, to kin san cewa an tsare tsaro. Wato Maryam, yanzu haka New York an samar da matakan tsaro daban-daban domin tabbatar da cewa babu wani abin da ya faru, saboda a wurin baki da suka shigo su zo su yi taro lafiya.
Sarfi Lahashin Gumel, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
An rufe cibiyar sa ido akan mahaukaciyar guguwar nan ta Fiona a tsibirin Turks da Caicos da sanyin safiyar yau Talata, yayin da guguwar ta sake zubar da ruwan sama kamar da bakin kwarya a Puerto Rico da kuma jamhuriyar Dominican. Cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce Fiona ta zama wata babbar guguwa mai dauke da iska mai karfin gaske da ke kadawa zuwa kilomita 185 a cikin sa'a guda, kuma ana sa ran za ta kara karfi a cikin kwanaki masu zuwa. Masu hasashe sun ce ruwan sama daga guguwar zai ci gaba da haifar da ambaliya mai barazana ga rayuwa a fadin Puerto Rico da gabashin jamhuriyar Dominican, tare da samun karin ruwan sama da zai kai ma'aunin santimita 8 zuwa 20. Gwamnan Puerto Rico Pedro Pierluisi ya ce lalacewar abubuwan more rayuwa da yankunan birnin da ma wurare da mutane ke zaune ya yi matukar muni. Ya ce yankuna da dama suna fuskantar mummunan ambaliyar ruwa fiye da na shekarar 2017 lokacin da guguwar Maria ta lalata yankin tsibirin Amurkan. Dakarun tsaron kasar sun ceto mutane fiye da 900 daga ambaliyar, kuma an samu rahotannin zartarewar laka da dama. A ƙarshe, ɗan ƙasar Iran sun taru a cikin birane da dama don nuna rashin amincewarsu da yadda aka muzantawa Mahsa Amini mai shekaru 22 da haihuwa, wacce ta mutu a makon da ya gabata bayan da jama'an 'yan sanda suka tsare ta saboda keta dokar saka sutura. Zanga-zangar dai ta jawo cece-kuce a Tahiran da Mashhad da Isfahin da kuma garuruwan yankunan Kurdawa na yammacin Iran da suka hada da Marivan da Divandera da kuma garin Sages inda ita Amini ta fito.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma zamu sake komawa bangaren rahotanninmu. A baya-bayan nan sojojin Najeriya sun kaddamar da zafafan harhare ta sama akan sansanonin ƴan bindiga dake zazzazzakan jihar Zamfara a arewa maso yammacin kasar. Mazauna yankin Shinkafi sun yi ƙarin haske akan gumurzan da ake yi a yankin kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da Hassan Mai na kaina ya aika mana daga Abuja.
Ni shaidan gani da ido a wannan yanki da ya nemi mu koyi sunansa don matakai irin na tsaro ya mana ƙarin bayani.
Abin da yake faruwa gabacin Shinkafi haka ne sanadiyar harin da jami'an tsaro suka kai ma kasar gumin dan ta'addan nan Bello Toji dake da mazauna a garin Fakai ta karamar hukumar mulkin Shinkafi. Haka wannan abu ya faru, an tarwatsa wani sashi na gidan shi sannan kuma an kashe mutanen shi. Dangane da kuma harin da an kai shi can gabacin ma Shinkafi ne shi ma. Irin ƙauyuka su Gambiro je na Kallage irin su Tungan Nasarawa da Awala. Lalle tabbas ni akwai kaunata wadda take aure can dan koyo da safe mun yi magana da itansa. To lalle ta tabbatar man da cewa wajejen su ne ake wannan abin ga saboda akwai dabbobi canta su akwai wani yaron shi Bello Toji wanda a can kuma can an kaje kuma ana dai ta farmaka irin haka kuma ana samun nasara gaskiya.
Yayin da jiragen yakin Najeriya ke ci gaba da babbake sansanonin ƴan bindigar a cikin daji akwai kuma abin da ya biyo baya
macen number da sojojin saman da yema waɗanga mutane. To dama ita abin da yake faruwa hanyar Shinkafi ita ce hanya mafi sauki wadda idan su ƴan ta'adda sun ka gabatar da miyagun ayyukan su to hankalin kowa zai tashi, hankalin gwamnatin jihar Zamfara zai tashi saboda hanya ce wadda ita ɗaya ce cilo babban hanya wadda za ka bi ta kai ka babban birnin jihar Zamfara wadda za ta kai ka ƙauren namo da ko kuma za ka je Zurmi ko kuma za ka tete lata mafara daga nan Shinkafi ko kuma ka fito daga Isa ko Sabon Birni. To wannan hanyoyi su dai ne jiya kuma a gen su waɗannan barayi sun ka rinka hitowa kuma gaskiya masha Allahu jami'an tsaro suna kokari sojojin ƙasa sun tara su ana bata kashi tsakanin su da jami'an tsaro ɗan an ka taho nan ne barayin sun karo yawa ga hanya sojoji da sun taho su buɗa kuma su kauce haka dai an ga kama yi sai daga ma ƙarshe ne da marece-marece ɗinnan mutanen mu waɗanda suke aiki irin guso sun dawo Allah aiku musu rin na iftila'i kafin jami'an tsaro su kawo jiki wurin sun yi awan gaba da mota uku.
Jami'an sojin saman Najeriya sun tabbatar min da cewa dakarun su a halin yanzu na can na kai farmaki a sansanoni daban-daban a jihar Zamfara da ma wasu shiyoyi a yankin arewa maso yammacin Najeriya. To ko me mutanen jihar Zamfara ke cewa kan wannan farmaki?
Sunana Baban Isra Guso. Kaiwa turji ko yaren turji hari sun ɗanyi ƙoƙari kaɗan. Ɓangare na biyu kuma tunda gwamnati ta san inda turji yake da yara ne, in dai har tana son ta ga ƙarshen shi kuma a samu zaman lafiya ne zai hana a tura wadataccen sojoji ta ƙasa su je a yi ba ta kashi domin wannan lamari ya kai ƙarshe.
Wannan hari da aka kaima shi tawaga shi Bello Toji wanda har ya kai garitsa wani daga cikin ɗan uwansa, to dama wannan abin da ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta yi ne.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Mai na kaina. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Katsina da ke makwabtaka da jihar ta Zamfara. Gwamnatin jihar ta ware kimanin naira biliyan 1.1 don samar da makamai na zamani ga rundunar tsaron farin kaya da jihar ta horar don agazawa jami'an tsaro wajen daƙile ayyukan ta'addanci a faɗin jihar. Jimlar zara ta 1,100 ne dai jihar ta yaye ya zuwa yanzu. Wakilin muryar Amurka a Katsina, Sani Shu'aibu Malamfashi, ya aiko mana da wannan rahoton.
Sakataren gwamnatin jihar Katsina Alhaji Muntari Lawal, wanda ya wakilci gwamnan jihar Aminu Bello Musari, ya bayyana wannan adadi, inda ya kara da cewa gwamnatin ta yi hakan ne da nufin taimakawa wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da garkuwa da mutane a jihar. na kuma zanta da mai bada shawara ga harkokin tsaro ga gwamnan jihar Alhaji Ibrahim Muhammad don samun karin bayani.
Dama kuma wata
kana jin za su iya mamaye yankunan cikin da abin ya fi ta'azzara?
Waɗannan mutane da muka wani horo na musamman hukumar wannan horon ya bambanta da wacce. Sun an ba su dabarun yaƙi wanda za su gano cewa mai maharar na ke ciki ya su nasu kawo hari amfanin abin a rika daƙi da su kan yi abu. Su waɗannan takarun da aka mana horo wata musamman to sun samu ƙwarewa wadda sauran waɗanda aka yi ba da ba su da ita. An kuma musu da su ka samu bayanai mutum ta ka akwai cikin biya ma da gwamnati ta buɗe ta samu bayanai tare to da an yi ne da a wurin tsarin a tafiyar tare da su da jami'an tsaro tunda su mutanen ɗan wuraren da ke fama da wannan matsalar ne dama an ce kuma da ɗan gari yake cin gari.
Dr. Bashir godiya ya ƙara haske game da batun tsaro da kuma tsarin da aka yi yanzu.
Wani al'amari na harkokin taɓarɓarewar tsaro sun zo sun ci ma kowa to a ƙwarya. Jami'an tsaro iri daban-daban daga soja har ɗan sanda har civil defense duka kowanne da DSS kowanne ba su kware shi. To amma abin magana ya cewa saboda yanda ya fantsama cikin al'umma ya ma fi ƙarfin su wannan jami'an tsaro wanda yawansu bai kai ba. Ya kan aikewa kayayyakin aikin su bai kai ba. Saboda ka dole ne tun al'umma sun yawa kuma ga matsalolin sun yi wuta akwai buƙatar ita kanta al'umma ta ga cewa ta ina da shi. Wannan shi ne da gwamnati tunanin cewa jihohin nan namu. Akwai al'umma masu tunanin yara su taimaka maka su hanyar tsaro kowa ya san da abin da ya shafi 'yan banga ta yaya za a yi amfani da wannan 'yan banga din a ƙara ba su horon da ya kamata a kuma jawo wasu ƙungiyoyi ma masu zaman kansu musamman abin da ya shafi 'yan hizba da 'yan agaji na ƙungiyoyi daban-daban na addini a ba su horon da ya kamata don su taimaka don hannu ɗaya bai ɗaukar jinka. Sun haɗu abu ne kwanan a kotu ƙaramin wajen ɗan tuɗan Musa inda 'yan agaji ne suka sa kansu. Suka taimaka kuma abin aka fara samun sauki a wannan karamin hukuma.
To me za ka ce game da irin horon da suka samu?
Alhamdulillahi rabbil alamin wannan horo yanda aka wata shi horo ne ingantacce. Dan an ba kwararru wanda kuma da kasa ta ba ma dama horar da irin wannan kungiyoyi ma'ana Nigerian Security and Civil Defense. Su suka ba da wannan horo da tallafi na sauran jami'an tsaro.
Al'amura irin wannan tuntuni ya kamata a yi shi. Amma tun da an zo da shi yanzu mu abinda za mu ce a ƙara masa ƙwarin gwiwa mutanen nan. A ba su diddigogi na gaske na zamani sannan kuma a ɗauke musu 'yan ɗawainiyar sayar da kullum sannan a sa musu dama su kuma a riƙa ɗan bincika su kada a sa bara gurbe daga ciki in za a yi sai an tantance.
Sanusi Abu Malafa shi murar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana wakil Abdulhab Muhammad irin matsaloli da kalubale da suke fuskanta musamman a damunar bana. Manoman dai sun ce wasu sun samu kayayyakin aiki da wuri yayin da wasu kuma ba su samu ba. Kada na ja ku da nisa ga dai tattaunawar tasu inda wani manomi ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Sani Garba Darago, sakatare na Wucin Darago Local Government.
Yaya ka fuskanci shirin noma na bana idan muka duba irin matsalolin da yake ko kuka fuskanta?
A shekarar da ta wuce lallai an samu matsaloli duk da dai an samu wasu local government din sun samu kayayyaki complete abin da ya kamata a bayar da wuri to wasu kuma gaskiya ba su samu ba wanda abin ya kamata a ce a November ya kamata a ce komai yana hannu to wasu kuma kaga sai watan biyu ma suka samu kayayyaki to bayan haka mutane sun yi hobbasa saboda gaskiya mutane suna da kokari sun san ribar da yake cikin noma kuma mutane sun yi investing kamar ni na noma ya kai hekta guda na alkama wanda har ga Allah wajen da nayi noma ne fadama mai kyau wanda yake a cikin Bosis Sidana daga cikin manyan fadama wanda ganji gane wanda da rayuwar local gamma to amma har ga Allah a ƙarshe lokacin da alkama ta zo yin kai an samu stem borer wani cuta wanda yake shanye alkama wanda kuma har ga Allah bamu gane abin da wuri ba saboda haka mun samu matsala sosai wanda in za ta samu buhu 10 ne sai ka samu da kyar ka samu buhu 3 kuma an samu matsalan kayan harvesting dan ana harvesting din shinkafa yanzu bai wuce naira 700 zuwa 1000 ba amma alkama saboda wannan wahalan wallahi akwai wanda suka yi harvesting ya kai 5000 4000 fa buhu
to idan muka duba ainihin kaddamar da shirin noma idan ba wai sai na rani ko na alkama ba shirin noma gabaki daya inda yake a jihar ya zaka ce idan aka lura da ana ce ma ba a samu taki da wasu kayayyakin kashe kwari da wuri ba
eh to kamar matsalar da ta tambaye ni gaskiya ni a fahimta ta wani lokacin mu a jihar Bauchi wanda suke wucewa da suke da ko problem ba da gaske suke suka sa manomi da gaske yake yi wanda ana bukatar noma mutum 1000 noma sai ka samu wanda za a yar musu risa da su mutum 300 700 ina sai wanda suka karbo program din sai da batin kan to gaskiya wannan shi ya fi mai da mutane baya
wato in na fahimce kai dai manomi ne amma kawai na alkama kawai ko
ina noman shinkafa ina na masara kuma da sanan ina yin na alkama
to kun samu taki da wuri
mun samu taki ne kamar a gara zo local yanzu ya yi taki da wuri an ba mu kaya da wuri kuma wannan matsala da muka samu ne sun boran na mu shi ne sun kuma ne to sai magana a bayan gaskiya
na gode gabatar da kanka
sunana Musa Uzuwa ni ne chairman na manoman alkama na Bauchi local government
to ina so ka gaya mu ainihin matsalan da yake aka fuskanta na shirin noma a jihar Bauchi
eh akwai matsalolin kashi-kashi ne na farko akwai matsala daga su kansu manoma na biyu akwai matsala daga bangaren su hukumomi wadda suka tsaya suka jajirce suka ba da kuɗi suka sinke din dukiyar su akai na uku akwai matsala ta da take zuwa daga ubangiji ne ta to matsala ta farko daga bangaren manoma shine rashin planning yawanci za ka ga manoman mu ba mu cika damuwa da planning alal misali na shirye zan noma alkama to in ban iya in shekarar farko ne da zan noma alkama ya kamata mu je na samu wanda ya san noman alkama ya yi noman alkama ya san sirrinta ya baje ni ita a faifai ya gwada mun a yanda ake yin ta na biyu kayayyakin da ake bukata mutum ne zai ce maka zai zo noma amma ba shi da gonar da zai mutumin ne zai zo zai ce maka noma ba shi da iri mutumin ne zai abu na ɗinsa bai tanada masa wani abin da ya fi a ce ya tanada wanda zai wannan aiki ba kaga wannan matsaloli wannan matsala ce daga bangaren shi kansa manomi matsala ta biyu daga bangaren hukuma shine rashin ba da kaya akan lokaci alal misali ko na bara wanda muke kai a kai wanda muke a kai yanzu muke magana a kai yanzu haka na bara ya kamata a ce alkama an shuka ta tun a watan 11 na kowace shekara farkon daukewar farkon shigan ta kana damuna ta dauke sanyin ya fara shigowa a lokacin ya kamata a ce an shuka alkama zuwa watan uku an yi ta gama nuna an girbe ta in an yi haka za a samu yield mai kyau mai yawa in aka kauce ma haka kuma za a samu kuwaye kuwaye shine da inda ya kamata a ce ka samu ko 40 da kir sai kai kokari ka tsira da buhu kaga asara ta shi to rashin ba da kaya akan lokaci yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta wannan kuma bangaren hukuma ne dole hukuma ne za ta sa idanu ta tabbata cewa an kauce mu wannan
masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Bauchi Abdulhamid Muhammad sai kuma Jude Ladders Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau. Sakon haɗin gwiwa ne daga Alhaji Umar Fareba Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa inda suka ce salamu VOA Hausa mai albarka. Hukumar jihar Borno Najeriya. Muna taya ku addu'ar Allah ya kawo muku saukin cutar kwalara da ta addabe ku ta ba Najeriya baki daya. Sai kuma sako na gaba kuma shi ma na haɗin gwiwa ne daga Babba Haruna Bajoga da Naziru Abubakar Sabo Gustau. Kuma cewa suka yi yadda gwamnan Saludo ya fito ya bayyana cewa dukkan ɗan bindiga da aka kama a jihar Anambra a ƙabilar Igbo ne. Sun ya faranta mana rai. Ba da yadda a kullum ɗan kudu suke kumfar bakin su cewa ya ƙare wani musamman ma Fulani sune suke ayyukan ta'addanci a yankin kudin wanda har suka jefa tsana ga dukkan wani Bafulatani. A ƙarshe muke addu'ar Allah ya ci gaba da fallasa duk wasu masu tada hankalin al'umma. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda muka samu daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe inda ta ce salam sashen Hausa na murya Amurka, don Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa da majajantawa al'ummar garuruwan jihar Jigawa wanda matsalar ambaliyar ruwa ta yi sanadin raba su da gidajensu da ma dukiyoyinsu. Don haka ya kamata gwamnatin Najeriya da ta jihar Jigawa ta tallafa musu da abin da ya samu. Daga ƙarshe muna kira ga al'ummar waɗannan yankunan da su guji gine-gine akan hanyar ruwa. Sau madalla mun kuma gode da saƙonnin naku. Ku ci gaba da aiko mana da saƙonni.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a taƙaice.
To Maryam a taƙaice. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce kasarsa tana daidaita al'amura a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar bayan sun kori sojojin Rasha a wani samamin martani. Kani ya yi kira ga kasashen duniya da su gaggauta tura wa Ukraine taimako. Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na daren jiya Litinin cewa a daidai wannan gaba yadda abubuwa ke aukuwa cikin gaggawa yana da muhimmanci. Yana mai cewa saurin yantar da yankuna da tafiyar da sojojinmu ke yi da saurin maido da rayuwa ta yau da kullum a yankin da aka kwato da kuma saurin goyon bayan abokan hulɗarmu. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa ba Amurkin nan Mark Farish yana kan hanyarsa ta komawa gida bayan shafe watanni 31 da ƙungiyar Taliban ta yi garkuwa da shi. A jiya Litinin ne kungiyar Taliban ta sake Mark Farish ba Amurka ɗaya tilo da ya rage a ƙasar Afghanistan a wata musaya da wani kasar gumin mai safarar miyagun ƙwayoyi kuma ɗan kungiyar Taliban Bashir Nurzai wanda aka masa ɗaurin rai da rai a wani gidan yarin Amurka. A ƙarshe jama'ai a ƙasar Uganda sun tabbatar da bullon cutar Ebola mai saurin kisa. Ma'aikatar lafiyar ƙasar ta ce wani matashi ya mutu sakamakon kamuwa da cutar a tsakiyar Uganda a jiya Litinin. Haka zalika wasu mutane shida a cikin danginsa da suka mutu a farkon wannan wata ana zargin suna ɗauke da cutar Ebola. Gwamnati ta aike da tawagar gaggawa zuwa yankin domin gudanar da bincike. Jami'an lafiyar na Uganda sun ce an gano abin da ake zargi da cutar Ebola ne a ranar Asabar a wani ƙauye da ke gundumar Mubindi da ke tsakiyar ƙasar. Sakatariyar dindindin ta ma'aikatar kiwon lafiya Dr. Diana Achin ta ce an kwantar da mutumin ne mai shekaru 24 a asibiti saboda ciwon sanyi na pneumonia da kuma gudawa, amma alamomi da aka gano tare da shi sun hada da ta cutar nan mai saurin kisa.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a saurari shirin Yau da Gobe.